لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake na rijiyar Zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba daren Al-Khamis yau 16 ga watan Rabi'ul Thani hijrar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan Al-Imam Sheikhul Islam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala amin wannan shine darasin mu na 160 a cikin wannan littafi kafin mu shiga darasi akwai sanarwa a wannan hukumar makaranta ta nan al-Imam al-Bukhari suna sanar da ƴan uwa cewa za su bude tsarin karatun diploma professional diploma akan ilimin addinin musulunci da kuma darussan larabci wanda za ta dauki karatun zai dauki tsawon shekaru 2 kuma akwai bangaren maza da na mata ranakun karatu asabar da lahadi kuma sharadin karbar dalibi a cikin wannan tsangaya ko wannan darasi shine ya zanto yana dan daddagira larabci ba za mu ce yana jin larabci ba yana dan daddagirawa ana yi kana kama tasha kuma insha Allah za su fara sayar da form daga gobe Alhamis wanda suke son karin bayani sai su nemi Malam Shaibu Aliyu wanda za a same shi anan ko yaushe da kuma Malam Abbarabiu wanda shi ma yana nan ko da yaushe da suke buƙatar karin bayani mun fara karatu a fasili na 62 wanda yake magana akan az-zikru ba'da al-faraghi min al-wudu yake magana akan zikiri bayan kammala alwala abinda mutum zai fada bayan gama alwala cewa muslimu fi sahihihi an umar radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء yace imamu muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki yace ma minkum min ahadin babu ɗaya daga cikinku yatawadda'u da zai yi alwala fayablughu aw fayusbighu alwudu ya cika alwalarsa thumma yaqulu sannan yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يي wannan zikirin illa futihat lahu abwabul jannati samaniya face an bude masa kofofin aljannan nan guda 8 yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta inda ya ga dama a wannan hadisin mun fara karatun sa mun fadi sababinsa kamar da muka fada a wancan karatun Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya fita kiwon raquma domin a ranar shine mai fita kiwon raquma yana dawowa da yamma yazo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama tsaye yana karantar da mutane sai ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atayn muqbilan 'alayha biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu aljanna yaji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani muslimi da zai yi alwalai kyautata alwalarsa sannan ya tashi ya yi sallah raka'a biyu yana mai fuskantar Allah da zuciyarsa da fuskarsa illa wajabat lahu aljanna face aljanna ta wajaba gare shi Uqbah ibn Amir yace da yaji wannan falala sai yake cewa ma ajwada hadhihi kai wannan falala ta yi matukar kyau sai yaji wani a gabansa yana cewa da shi allati qablaha ajwad ai abinda ya faɗa kafin wannan ya mafi daɗi yace sai na duba sai daga Umar ne dan Khattab radiyallahu anhu sai Umar yace da shi naga sanda ka shigo dazu ma'ana ya ga shigowarsa a makare yace to kafin zuwan ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu ma minkum min ahadin yatawadda'u fayablughu aw fayusbighu alwudu thumma yaqulu hadza qashan hadisi ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kafin zuwanka ya ce da mu wanda duk zai yi alwala ya kammala alwala ya cika alwalarsa wato ya alwala cikakkiya sannan ya faɗi wannan zikirin bayan kammala alwala to face ya cancanci wannan falala daga Allah subhanahu wata'ala illa futihat lahu abwabul janna athmaniya yadkhulu min ayyiha sha'a to wannan yana nuna cewa mutumin da ya kammala alwala zai yi wannan zikiri bayan gama alwalarsa yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine abinda mutum zai faɗa bayan kammala alwalarsa malam yace wa zada fihi tirmidhi ba'da dhikri ash-shahadatayn bayan ambatan waɗannan kalmomin shahada guda biyu tirmizi a ruwayarsa ya zo da ƙarin Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tuba sannan kuma ka sanya ni daga cikin masu tsarkaka wannan ƙarin kamar yadda ya faɗa bai zo a cikin sahih muslim ba ya zo ne kawai a cikin jami'ut tirmizi a mai ruwayar da ya kadaita da ambaton wannan ƙarin shine Muhammad ibn Ja'far as-Salabi shi ya ruwaito wannan ruwayar daga Zaid ibn al-Hubab daga Muawiyah ibn Salih daga Rabi'ah ibn Yazid shi kuma daga Abi Idris al-Khawlani da Abi Uthman an-Nahdi daga Uqbah ibn Amir an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda shi da isnadin wannan ruwayar wannan ƙarin da aka samu waɗanda duk suka ruwaito hadisin daga Muawiyah ibn Salih dukansu wato duk wanda suka ruwaito hadisin su ruwaito shi ne ta hanyar Muawiyah ibn Salih da wannan isnadin da muka ambata to amma duk waɗanda suka ruwaito babu wani wanda ya faɗi wannan ƙarin a cikin ruwayarsa cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi daga Muawiyah ibn Salih akwai Abdurrahman ibn Mahdi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ɗaya daga cikin malamai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya ruwaita wannan hadisi ruwayarsa ita ce a cikin sahih Muslim haka nan Al-Layth ibn Sa'd ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan al'umma cikin limaman malaman Masar wanda ake cewa daidai yake da Malik kuma ya ɗara Malik a wajen fiqhu Al-Layth ibn Sa'd al-Misri to shi ma ya ruwaita wannan hadisi kamar yadda yake cikin Musnad Imam Ahmad daga Muawiyah ibn Salih shi ma bai faɗi wannan ƙarin ba haka nan Abdullahi ibn Wahab ɗaya daga cikin manyan almajirai Imam Malik shi ma mutumin Masar ne shi ma ya ruwaita wannan hadisi kamar yadda yake cikin Sunan Abi Dawud da Sahih ibn Khuzaima shi ma ya ruwaita wannan hadisi bai faɗi wannan ziyada ta Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ba sauraka wanda ya kadaita da ambatanta shine Ja'far ibn Muhammad al-Thalibi wanda a ka'idar a ma'aunin malaman wasu ruwaya bai kai wadancin bai kai ɗaya daga cikin wadancin ba wato bai kai ɗaya daga cikin ukuncin ba a nauyi a harkar riwaya to ballantana kuma ya iya karawa da su su uku saboda haka ittifakin da suka yi a bisa rashin ambaton wannan ziyada yana nuna cewa wannan ziyada babu ita a cikin riwayar babu ita a cikin riwaya shi yasa الحافظ ابن حجر الأسقلاني أشكل للتاف سنة تائج الأفكار تخريج الأذكار لإمام النووي يكي تشوى فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد وأن دسكي اتفاقي تو اتفاق سيافك ليت المتنى وتوين الانجاير دا رواية المتن أكو دباب وننقار أكن رواية المتنى واندشيني جعفر بن محمد الثعلبي saboda haka malamai suke hukunta ma wannan ruwaya da shizuz cewa shazza ce shazza ruwaya shazza ita ce ruwaya da ake ganin wani yayi kuskure a cikin ta koda kuwa shi mutumin asali yana da karfi to amma idan zan to ya saba ma wadanda suka fi shi yawa ko wadanda suka fi shi karfi a ruwaya to ruwayar sa tana zama shazza wato kuskure ce ba daidai bane saboda haka wannan ziyada bata inganta ba wannan ziyada ta Allahumma ja'alni min at-tawwabin da cewa kalma ce mai kyau amma dai bata inganta a cikin hadisin ba abinda yazo a cikin hadisin iya wannan da yake wannan ruwayar Muslim shine wanda ya inganta wasu suna qarawa ja'alni min ibadikas salihin to wannan kuma wata jela ce kuma daban da aka kara so wanda ma aka samu din shine wannan iyanan jami'ar mutazahiri saboda haka in ya zanto dole sai ka dan jona wani abu to ka tsaya iyanan jona kai kai ai ta jonawa wani ka jona wani ba zo jona falalar kuma sai ta yi wahala ana son abin ya zanda dan sauki yadda kowa zai rike kowa ya samu wannan falala amma in jona-jonan yayi yawa wani yana gani sai gaban shi faɗi shi zai addace dogon addu'a irin wannan sai ya hakura an fahimta so in ma mutum sai ya din jona wani abu to tsaya iya buta tsahiri na din an gane wa fi ba'd turqihi zakaraha abu daud wal imam ahmad fa ahsana al wudu thumma rafa'a nadarahu ila as sama'i fa qala wa zakarahu a cikin wasu hanyoyin shi wannan hadisi na Uqbah ibn Amir wanda yazo a cikin Sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad hadisin shi Uqbah ibn Amir daga Umar ibn al-Khattab yazo da lafazin man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a nadarahu ila as-sama'i fa qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hazuwa karshen hadisi zamu ga cewa a ruwayar wannan an samu karin fa ahsana alwudu thumma rafa'a nadarahu ila as-sama an samu karin daga kansa sama ce daga kallansa sama ce a cikin wasu hanyoyin wannan hadisi wanda Abu Dawud ya kawo da Imam Ahmad malamin sa shi al-Musnad yazo da cewa fa ahsana alwudu annabi ce wanda yayi alwala man tawadda fa ahsana alwudu wanda alwala ya kautata alwala summa rafa'a nadarahu ila as-sama sannan ya daga kan kallansa sama fa qala yace wato daga kansa sama sannan ya wannan addu'a ya ambace shi to wannan ruwaya ta fuskar sanadi bata inganta ba saboda ruwayar abi aqil ne zuhra ibn ma'bad an ibn ammin lahu wato ya ruwaito ta daga dan amminsa amma bai faɗi waye shi dan ammin nasa ba dan baffansa ce ya ruwaito ta daga dan baffansa to ka'idar ilimin hadisi yadda za mutum zai ruwaito hadisi daga wanda bai faɗi sunan shi ba ba san waye ba kuma dabakar sahabbai yake ba to wannan hadisin baya karbuwa ta fuskar isnadi sai idan an samu ban tantance wane ne kuma an ji cewa lafiyayye ne wanda za a karbi ruwayar sa saboda haka a cikin sanadin sa akwai mubham shine ake cewa mubham lam yusamma an ibn ammin lahu saboda haka wannan ta fuskar isnadi bata inganta ba yana cikin musnad imam ahmad da sunan Abi Dawud da kuma As-Sunan Al-Kubra ko kuma Amal Al-Yawm Wal-Layla na An-Nasa'i. Dangane da daga kai sama yayin addu'a ko yayin ambatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda muka ce babu wani hadisi da ya tabbata a bi khususil wudu, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kansa sama lokacin da ya gama alwala zai faɗi waccan. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallama sautari yakan daga kallonsa sama, lokaci yakan daga kallonsa sama zai yi ko addu'a ko wani abu, kamar yadda yazo cikin sahih Muslim hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama. Sautari Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga kansa sama, musamman idan zai yi wani abin da yake tare da nuna wani izina da take cikin samaniya, yakan daga kansa sama. Haka nan wani lokaci Qur'ani ma zai karanta, musamman idan ambatan sama ya zo, yakan daga kansa sama, kamar yadda ya zo a cikin sahihai da hadisin Abdullahi dan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya daga kansa sama ya karanta inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil layli wan nahari la ayati li ulil albab. To a cikin riwayar Ibn Abbas yace sai daga kansa sama, wani lokaci ma a lokacin addu'a yakan daga kansa sama, in zai addu'a yana daga kansa sama, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Al-Miqdad, lokacin da ya shanye wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nonansa da aka ajiye masa ya shanye, ya ce tunda Annabi in ya je gurin gidajen Ansar suna ba shi ya sha, saboda haka zai dawo a koshi sai ya shanye nona. To lokacin da Annabi ya je bai ga nonansa ba da ya sa aka saba bar masa, to sai ga Annabi ya daga hannunsa sama, shine yake cewa farafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ila as-sama fa qultu yad'u alayya, ci sai naga ya daga kansa sama, sai nace to shikenan zai mu mummunar addu'an halaka. To ash-shahid a cikin riwayar shine farafa ra'sahu ila as-sama, to wani ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daga kansa sama a wani lokaci, amma dai bi khusus abin da ya shafi wannan ba, da saboda dan wani lokaci mutum ya daga kansa sama ya fada ba wani abu, Annabi yana yin wannan, sai dai kana dauka cewa duk sanda za a fada din sai an daga kai dole, ko kuma wanda ya daga kan ya fi wanda bai daga kan ba falala. An fahimta? Babu ita wannan nunawa da dan yatsa ko wannan babu shi a ruwaya. Yace wa fi lafzin lil imami Ahmad, a cikin wani lafazi na Imam Ahmad, man tawadda'a fa ahsana alwudu, da yadda ya kawo shi a haka zaka dauka cewa shi ma hadisin Uqba ibn Amir, tunda can ya ce wa fi ba'd turuqihi wa fi lafzin lil imam, wani hadisin bana Uqba ibn Amir bane an Umar, wani hadisin Anas ne, hadisin Anas ne wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi, ce man tawadda'a fa ahsana alwudu ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شي وند يا الولا يكوتة الولسة سننكما يفدا سوءكو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شي ما يجي شي قال الجنة تقوف الداء وخفي za a bude masa kofin aljanna takwas ya shiga ta wanda ya ga dama. To wannan riwaya zamu ga akwai karin sau uku, lafazin dai shine lafazin riwayar Umar ibn al-Khattab, amma kuma a lafazin riwayar Umar dan Khattab babu sau uku, amma anan mun ga ya kara da cewa salasa marrat. To da hadisin ya inganta, sanadin sa ya inganta, sai mu ce to sai a faɗa sau uku. To amma babu inganci a tattare da wannan matanin, ya inganta amma banda salasa marrat wannan ya zo cikin wannan hadisi wanda a cikin sanadinsa akwai Zaid ibn al-Hawari Abu al-Hawari, wanda dhaifi ne mai rauni ne, wanda ake cewa Zaid al-Ammi da shi ne ya ruwaito wannan hadisi kuma sanadinsa mai rauni ne saboda haka babu kididdige adadi idan mutum ya faɗa dan ya maimaita sau ɗaya sau biyu wannan babu komai amma dai ba dan an ce da shi kididdige din ba an fahimta saboda haka kididdige adadin shi ma bai tabbata ba a cikin ruwayar Anas yace wa fi lafzin lil imam ahmad ay min hadisi Anas ya kamata ya zanto an ƙara da wannan shine zai nuna bambancin wannan ruwayar da ruwayoyin da suka gabata ruwayoyin da suka gabata ruwayar Uqbah ibn Amir ne an Umar ibn al-Khattab ne wannan adafin zai ƙara ba da wahabin cewa har yanzu yana cikin ruwayar Uqbah wanda kuma ba ita bace wannan ruwayar Anas ibn Malik ce ce wa fi sunan an-Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri qala man tawadda'a ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة أتكن سنن النسائي دق أبو سعيد الخدري قال يجي من توضأ وند يدكي الولاه duk wanda ya alwala fa faraga min wudu'ihi sannan ya gama alwalarsa fa qala sai yace subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka Allah tare da gode maka tare da yaba maka ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafararka ina tuba zuwa gare ka tubi'a alaiha bi tabai to wannan addu'a da zai yi wannan zikiri da zai yi za a buga masa hatimi thumma rufi'at tahta al-arshi sanna daga ta zuwa karkashin al-arshi falam tuksar ila yawm al-qiyamati ba za a bude ta ba har zuwa ranar al-qiyama sai malai ce haka za rawahu min qawli abi sa'id al-khudri haka nan ya ruwaito shi daga fadar abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa rawahu baqi ibn makhlat fi tafsirihi baqi ibn makhlad kuma ya ruwaito shi a cikin tafsirinsa min hadithihi daga hadisin abu sa'id al-khudri aidan marfu'an amma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar da kuka gani ya kawo mana shi mawquf ma'ana min riwayati sahabi min kalami sahabi abu sa'id al-khudri shi aka ruwaito yana fadar wannan kamar yadda yake cikin sunan an-Nasa'i yace sunan an-Nasa'i idan aka itlaqin sunan an-Nasa'i aka ce a cikin sunan an-Nasa'i farkon abin da mutum zai kawo a ransa ko dalibin ilimi zai kawo akan shine al-Mujtaba amma wannan riwaya tana cikin al-Kubra ne sunan an-Nasa'i al-Kubra ba al-Mujtaba ba an-Nasa'i ya ruwaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri bi sanadin sahih da kyakkyawar salsala zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri sannan ya ruwaito shi marfu'an wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma shi da kansa Nasa'i ya ce ruwayar mawqufiya ita ce daidai wato jingina abin zuwa ga sahabi wannan shi ne daidai ya ce shi ne al-mahfuz ba jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama rafu'uhu khata ambatan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar kuskure ce wannan kuma ba imam an-nasa'i ba haka nan ad-darqutni a cikin al-ilal shi ma abin da ya rinjaye kenan ruwayar abu sa'id al-khudri shi ne mai magana haka nan al-bayhaqi a cikin shu'ab al-iman shi ma ruwayar da ya rinjaye kenan amma duk da haka idan muka dubi maganar da Abu Sa'id al-Khudri yake yi magana ce da ba za ta yiwu ba a yi ta da molanka ijtihadi ba zai yiwu a yi ya shiga anan ba to da kana fadar wani lada ne cewa mutumin da yayi wannan addu'ar bayan ya gama alwala za a sawa wannan addu'a ta shi hatimi za a buga mata hatimi don aka ce hatimi wato an yarda da shi an yi approving dinsa saboda ka ya karbu sannan za a ɗauki wannan aje a aje shi babu wanda zai yaga wannan takarda ko ya ga wannan addu'a ko ya buɗe ta har zuwa ranar gobe kiyama lokacin da za a zo hisabi a fito masa da wannan ladan nashi to kaga wannan wani abu ne na gaibu ba zai yiwu ba mutum kawai saboda tsabar ilimi ya iya ya iya ya gano wannan sai idan akwai wahayi wanda shine zai tabbatar da haka abinda aka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ruwayo idan suka zo daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi magana akan wani abu na gaibi musamman irin wannan da ya shafi lada kayyadajji to ana malamai suna cewa lahu hukmur rafi hukuncin sa daya da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ba zai ya fadi wannan ba sai idan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani abu ne wanda malamai suka tafi a kansa duk sanda sahabi ya ruwaito da wani abu da ya shafi gaibu wanda ba zai yiwu ba tsabar ilimi ta samu tun ya gano shi sai idan akwai wa'ayi to sai malamai su ce wannan hukuncin sa hukuncin ya ce Annabi ya ce saboda ba zai yiwu ya fada da ka ba to kaga wannan ta ce kadar kun malamai wajen kyautata wa sahabbai da daukan sahabbai a matsayin mutanen kirki kawai shi kai za a ce kai ya za a iya sama wannan babban makaryaci ne yana yi wa mutane karya to babu wanda shi yasa a cikin ilimin hadisi akwai irin wannan babin za a ce akwai wanda yake marfu'ul abin nan nassan akwai marfu'ul hukman akwai wanda nassin sa za ka ga marfu'i ne yace qala rasulullahi ko fa'ala rasulullahi ko ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan suna ce shi ne marfu'an nassan wanda kuma ya kawo wani abin da ba zai yiwu ba ijtihadi ya shiga ciki sai su ce shi marfu'un hukman hukuncin sa hukuncin marfu'i wannan wani abin da malamai suka ittifaki kansa ijma'i a kansa saboda dukkan malaman musulunci na kowace irin mazhaba bakin su ɗaya ne wajen kyautata zaton su ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda yake dauke da wani kulli a zuciyar shi dangane da wani sahabi tarbiyyar nan da Allah ya musu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina Allah kakka sanya mana wani kulli a zuciya na kiyayya ga waɗanda suka riga suka yi imani saboda waɗannan duk cikin wanda suka yi imani a cikin wannan al'umma ba wanda take wannan tawagar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su suka yi imani lokacin da abin yake da zafi lokacin da abin yake da zafi lokacin da za a kashe da za a kore su da za a raba su da iyalansu a raba su da dukiyoyinsu a raba su da kasarsu su kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya kafa wannan addini to kaga wani yazo bayan abubuwa sun damalmale sun lalace sun rikirkice kuma ya ji cewa ya fi su gaskiya ya fi su san Annabi ya fi su girmama Annabi ya fi su darasta Annabi kaga in ba dai mutum ya samu tabin hankali ba ba wanda ce yasa zaka samu dukkan shakashan mazhabobi da aka yi samu a tarihin musulunci ba a samu irin wannan ba kaga cewa suna girman sahabbai banda shi'a wanda aka samu suka kafirta sahabban su kuma da wanda sun shigo dan su rusa musulunci ne gaba saboda suka kafirta sahabban gaba daya suka faɗi yan tsirari suka ce su kadai ne suka wanzu akan imani wanda suka rushe dukkan wani aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce bai iya ba wanda inda za a dubi ɗaya daga cikin su a ce duk almajiran wani shehin su ko ayar su a ce duk almajiran sa mutanen banza ne ba zai amince da haka ba to kuma almajiran Annabi sallallahu alaihi wasallam su zama duk na banza Allah ya masa zabin tumin dare kaga wannan ba mutumin da zai dauki wannan cewa girmamawa ce saboda babu girmamawa da ta kai ka girmama abokan Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sirkansa abokan shawararsa abokan tattaunawarsa abokan tafiyarsa abokan zamansa a majalisinsa ya zanto baka daraja su ba to zaka daraja mutum ya ce mahaifinsa duk mutanen da ya mu'amala da su matsiyata ne marasa mutunci ai kaga ba bai san daraja ubansa ba to bare ma aiki sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi da shiriya kuma ya zaba masa waɗanda za su zama banza to shi yasa irin wannan sai malamai su ce lahu hukmur rafi yana da hukunci sahabin ya ji shi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi zai nuna maka cewa ilimin hadisi ilimi ne da aka gina shi akan ka'idoji na gasken gaske ka duba suna so su ce wannan hadisin yana da hukuncin rafi'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka suke cewa ruwayar da aka ce kan rasulullahi bata inganta ba, dan me tunda abinda suke so kenan, inda san zuciya ne, ai kaga abinda suke so su samu kenan, sai ce a shikenan ma gashi anan an ce kan rasulullahi. To amma tunda akwai wasu dokoki da suke lura da su, waye ya ruwaito wannan, waye ya ƙara wannan, waye bai ƙara ba, sai su ga wanda ba su ƙara din ba sun fiye wa su fito, wannan din shine daidai, koda kuwa mu a gunmu hukuncin sa hukuncin rafi, amma ba za mu ce wannan daidai bane. Shi yasa za ka ga hadisi guda ɗaya ya zo da hanyoyi daban-daban, dukkanin hanyoyin za ka samu akwai wata illa, duk wanda ya ruwaito za ka samu ya cike zuwa ga wannan illar. Za ka ga duwa ne zai ruwaito sai ka ga wannan gibin yana nan ciki. To inda a ce san zuciya ne, wani sai zuci kai hadisin nan an yi ta jirgima, bari in haɗe shi kawai in gyara shi a wuce nan, amma da yake ba abin ba haka ba ne. Saboda kowa zai zo, in ya zo gurin nan, in misali a ce an ana ce an aka ruwaito hadisin da ita maimakon akhbarana ko haddathana ko wani abu, to kowa ya zo an ɗin zai ce ba zai canza ba, kuma wataƙila an ɗin a gurin tana da matsala. To da yadda aka kai aka kawo, ba wanda zai shigo ya taɓa wannan an ɗin, haka za a batta. Inda a ce abin san zuciya ne, wani in ya ga ana kai sai ce kai mu haɗu wai mu gyara gunnan mana a wuce. To shi yasa shi kansa naqsin da yake cikin wasu isnadi dalili ne da yake nuna cewa abin ba san zuciya ba ne. Ba san zuciya ba ne, sai ka ga hadisi tun daga lokacin da aka fara ruwayarsa a ƙarni na biyu, na uku, na huɗu, har zuwa ƙarni na biyar, yana nan yadda yake. Kowa ya zo ruwayarsa, za ka san in mursal ne, mursal ɗin zai ta ruwaituwa, ba wani wanda zai ruwaito shi ba mursal ba. Yanzu misali balagat na Imam Malik, an samu isnadinsu, amma wasu guda huɗu ba a samu isnadinsu ba. Kowa ya zo haka ya kalle su ya basu. A Malik ya ce balagani, amma ba a san daga wa ya ji ba. Sau wasu an samu inda ya ji, an samu sanadinsu a wasu daga cikin abokansa neman iliminsa. To amma wasu guda huɗu an rasa, kuma har gobe ana nan haka. Inda a ce san zuciya ne, ba kawai wani ɗan tabutun malikiya ba sai ya haɗe kawai a wuce kawai ya ce nina. To abin ba san zuciya ba ne, abu ne da ake sha ilimi, abu ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirya wannan domin ya bawa addinin kariya, zama addini ne ba wanda za wasa zai shiga cikinsa ba. Wannan hadisi shi ma daga ciki za mu ga an faɗi wani zikiri wanda shi ma ana faɗarsa bayan an gama alwala, bayan wancan da ya zo cikin hadisin Umar, ga kuma wannan da yazo cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, za ka cewa kafaratul majlis, to ana fadatta kuma a wajen alwala, cikin abinda ake fada a wajen alwala, mutun ya gama alwala yayi ita kuma gafalalanta, wancan gafalar futihat lahu abwabu thamaniya yadkhuluha ayyuha sha'a, wannan kuma tubiya alaiha bi tab'in thumma rufi'at tahta al-arsh falam tuksar ila yawul kiyama, wanda shine falalatta. Inda muka ga za mu ga hadisin Umar, falalar da take ciki ta fi gwabi akan wanda ta zo a nan, can an gama magana har an buɗe ƙofofin aljanna ka shiga, nan kuma ana magana za a aje maka wannan aiki, kaga zai shiga cikin awo ne, zai shiga cikin awo ne, kuma daga nan wajen awo kuma sai yadda hali yayi, ko nan yayi rinjaye ko nan yayi rinjaye, amma wancan an gama komai, futi hadahu abwabu thamaniya abwabu aljannati thamaniya. Saboda haka shi yasa sayyidina Umar ya ce wa Uqbah ibn Amir, wallati qablaha ajwat, wanda ya faɗa na farko ya fi daɗi, saboda shi gaba ɗaya an kai shiga aljanna har ma an ba mutum zabi. An gane ko? Sannan malam ya ce wa ammal azkaru allati yaquluha al'ammatu 'ala alwudu'i inda kulli 'udwin fala asla laha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma addu'ar da gama garin mutane suke fada lokacin alwala yayin wanke kowace gaba, an zo alwala tun daga kurkuren baki, shakarwa, wanke fuska, wanke hannaye, hannun dama, hannun hagu, shafar kai, wanke kafa dama, kafa hagu, kowace gaba da addu'ar da za a fada kowace gaba da zikirin da za a yi mata in aka duba littafin Ihya Ulumuddin na Abu Hamid al-Ghazzali a rubu'in farko rubu'ul ibadat yazo maganar alwala da falalatta ya kawo wannan to madaman shi a littafin ya tattara komai ne yana da rauni a hadisi shi da kansa yana fadar cewa za a ci fil hadisi muzja ce kadara ta hadisi ba ta da yawa yana da karancin ilimin hadisi saboda kai tattara abubuwa masu kyau da marasa kyau a cikin abin saboda ya kawo wannan daga kowace gaba da abin da zai fada kowace gaba da abin da zai fada har ya kare alwalarsa to wannan shine nan ibn qayyim yake cewa wa amma al-azkar allati yaquluha al-ammatu 'ala al-wudu'i inda kulli 'udwin fala asla laha ar-rasulillah amma wannan azkar zikirai daga magarin mutane suke fada lokacin alwala yayin wanke kowace gaba yace to wannan ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min as-sahabati wat tabi'in ba shi da asali daga wani cikin sahabbai ko tabi'ai wala al-a'immatil arba'a ba shi da asali daga ko ɗaya daga cikin limaman nan guda hudu Imam Abu Hanifa Malik Shafi'i Imam Ahmad dukkanin su babu ɗaya da yace ayi wannan zikirin wa fiha hadithun kadhibun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin su ma akwai hadisin ƙarya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ibn al-qayyim ya faɗi wannan magana a cikin zadul ma'ad kamar yadda ya faɗa anan ya faɗe ta a zadul ma'ad ya faɗe ta a cikin littafin sa al-manarul munif gabanin sa imamu an-nawawi ya yi ishara zuwa ga wannan a cikin littafin al-azkar da kuma a cikin littafin sa ar-rawda rawdatu talibin da littafin sa sharh al-majmu' sharh al-muhaddab na Shirazi ya faɗi wannan cewa wani addu'a kamar a cikin rawda yana cewa hadha ad-du'a la asla lahu wa lam yadhkurhu ash-shafi'i wal jumhur me abin nan da ya kawo shi yake cewa wannan addu'a ba ta da asali Imam Shafi'i bai ambace ta ba haka nan sauran daukakin malamai ba su faɗe ta ba haka nan a cikin majmu' yace lam yadhkurhu al-mutaqaddimun malamai magabata ba su kawo wannan addu'ar a cikin littafan su ba Ibn Salah shi ma yake cewa wannan addu'a ba ta inganta ba haka duba cikin littafin sa Sharh Mushkil al-Wasit Sharh Mushkil al-Wasit ya ambaci wannan الذهبي اتكين لتاب التمييز ko kuma talkhis al-habir yana cewa akwai ruwaya da aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib wanda da isnadi mai raunin gaske mai raunin kwarai da gaske wanda al-mustaghfiri a cikin kitabud da'awat ya kawo haka ne ibn Asakir a cikin al-kitabul amali yake cewa ruwayar Ahmad ibn Mus'ab al-Marwazi an Habib ibn Abi Habib الشيباني عن ابي اسحاق السبيعي عن علي to wannan ruwaya ce wanda ba ta da inganci cikin sanadinta akwai wadanda ba a san masu wane ne ba haka nan mai musnad al-firdaus a cikin littafin sa ya kawo shi musnad al-firdaus na dailami firdaus al-akhbar to dan sa ya sa wa ya kawo isnadan hadisin shi ya kawo hadisan ne babu isnadi dansa kuma sai ya dauka ya sanya isnadin hadisan amma ruwayo ne wanda galibi ma idan an ce ad-dailami ya rawaito hadisi to bai rauni ne ba zahabi ba ibn Asakir bai magana az-zahabi ba ba zahabi ya ce al-mustaghfiri kitabud da'awat da ibn Asakir fi kitab al-amali duk sun kawo ruwayar amma sanadinta mai raunin gaske sai mai musnad al-firdaus dailami ina da watakila ibn al-dailami ya rawaito shi daga al-hasan al-basri an ali ibn hibban a cikin kitab al-du'afa kitab al-majruhin shi ma ya rawaito shi hadisin anas ta hanyar wani da ake cira abbad ibn suhaib wanda kuma rawi ne watsatsi saboda haka hadisin babu wani hadisi da ya inganta akan zikiri wajen wanke kowace gaba ta alwala. Saboda haka abin da ya inganta shine daga bismillah sai wannan abin nan. Cikin abin da ake alwala wanda ya inganta daga bismillah sai waɗannan zikiran guda biyu na ƙarshen alwala sune shine hadisin hadisin Umar ibn al-Khattab da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka wannan shine abin da ya inganta. بسم الله. الفصل الثالث والستون فصلين الستين دأوكم في ذكر صلاة الجنازة كما قلنا أكن صلى الجنائزة ميزا أفدا ميأكي كرن تاولوك صلى الجنائزة صلى قماما شي فرض كفاية يعني بالإجماع أشي فرض كفاية أنا نفين جولني أسامو جكي مسلمي وسوسي مسا صلى dole musulmi in ya mutu dole ne a samu wasu daga cikin musulmi su yi musu sallah in suka yi masa sallah sun dauke wa sauran idan aka ki masa sallah gaba daya aka barshi to kowa yayi laifi duk wani musulmi wanda yake da ikon isa inda yake masa sallah bai masa ba to yayi laifi saboda fardu kifaya ce wasu suka yi sun dauke ma wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu ala sahibikum ku yi wa mutumin musalla wani umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar al-aslu shine al-wujub wajibi ne ai masa sallah yazo a cikin hadisin Salama ibn al-Aqwa a riwayar Bukhari yazo a hadisin Abu Huraira wajen Muslim shi yasa wanda ya mutu ya zanto babu wanda zai masa sallah sai mutum daya namiji ko mace to idan mutum ɗaya din nan yayi masa to tayi mutum ɗaya din nan yayi masa sallah a tayi ko kuma yana gurin da ba za a iya zuwa inda yake ba kuma inda yake din ba za a yi masa ba mai masa sallah a can to sai ya masa salatul ghaib kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wada jashi lokacin da ya mutu a kasar da babu wanda zai yi masa sallah mutanansa ba su ma san ya musulunta ba suna ganin yana tare da su a addinin su na nasara saboda haka kaga ba maganar a samu wasu su yi masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi cewa Najashi ya mutu ya fito ya kirawo sai ga sahabbansa suka fita suka yi masa sallah tace yake cewa salatul ghaib yaro karami wanda bai balaga ba in gai sallar ba za ta isa ba saboda sai sallar wanda zai yi ta gamsar ita ce sallar wanda yake balagagge sawa'un namiji ko mace kuma duk sanda za a samu adadin masallata ga mamaci su yawa to wanda ya fi falala gare shi saboda hadisin Aisha da Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mayyitin tusalla alaihi أو تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه باب وان مسلمين زي رسول سنة أسامهم تن مسلمين دلي سيما سسلا دكا ننس اندى ذا سنبو چيتو چيتن سسي أباس چيتن أحديث عبد الله أن أباس ما نبي صلى الله عليه وسلم أتشوهي ما من مسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه باب ونمتم مسلمين زي متو سنة أسامو متاني أربعين وأن نباسا شركا دا الله سنسايا وجنجي وسسلا فاتي الله سبحانه وتعالى يباس جي تنسى أشيكا taran da ake so a samu mutanen kirki zato suna cikin dandazan waɗanda za su yi masa sallah aka samu mutum 40 kacal kuma sun zato ba sa shirka ba sa hada Allah da wani an ce la yushrikuna billahi shay'an arafin ba sa shirka babba ba sa karama kan ka dauka sai gandame mai shirka ake magana hatta riya an san shirka ce da zai yi abu ba dan Allah ba to wannan yana da wani tsofa ne na shirka to irin sa baya shiga cikin wannan falalar la yushrikuna billahi shay'an kowace irin shirka ba sa yi babba da karama ba sa yin shirka ta riya ba sa yin shirka babba to kaga wanda yana nuna samun adadi mai yawa siyo mutane sallah siyo mamaci sallah abu ne mai falala kwarai da gaske sannan ana son zanto sau uku in zai yi su zanto sau uku in zai yi wanda mustahabbi ne alaƙalla a samu sau uku ba wai ana nufin ya sau uku ba aƙalla kar su kasa sau uku an fahimta ba wai ana nufin kar su wuce sau uku ba kar su kasa sau uku shi ma in zai yi dan ya zanto ba zai yi ba in ya zan mutum uku ne za su yi masa sallah kaga sai a ce kowa ya koma ɗaya bayan ɗaya kaga ba zai yi ba amma shida ne kaga zai yi su yi sau uku bi mutum bi sahu ne daliban kuma shi na bakwai amma in ya zanto guda su uku ne su hudu za to kuma su ce sai mun rarrabu an yi sahu uku wannan sai sahu biyu kenan in su biyar ne halli mun Malik ibn Hubaira ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi kamar da yake cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Tirmidhi yana cewa ma min muslimin yamutu annabi yana cewa ma min muslimin yamutu fa yusalli alayhi thalathatu sufufin min almuslimin illa awjaba babu musulmin da zai mutu sahu uku na musulmi su yi masa sallah face ya cancanci aljanna to shi yasa shi Malik ibn Hubaira sai ya zanto idan mutane ba su da yawa sun zo to sai kasa su gida uku sai sun zo ba da yawa ba maimakon su yi sahu guda ɗaya dogo sai ya musu sai ya daddatsa su kamar muka ce suka zo su bakwai ko su goma sai ya ce to mu yi sahu uku saboda dai a samu tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatu sufuf sahu uku to shikenan sai ya karkasa su sahu uku sallar jana'iza sallar ciki da falala kwarai da gaske kamar yadda yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha falahu qirat wanda duk yayi halarci sallar yana halarci janaza har aka yi wa janazar sallah yana da yankin lada wa man shahidaha hatta tudfana kana lahu qiratan wanda kuma ya halarci sallar janaza har aka kai ga binne ta to yana da yankin lada biyu sai sabbi suka faɗa to me qirat din me yankin ladan da annabi yake nufi sai ya ce mithlu aljabalaini alazimai wato kowane yanki kamar babban dutse wani babban dutse a ruwayar muslim yana da aka tambaye shi yake cewa asgharuhuma mithlu uhud mafi kankantar su shine kamar dutsen uhud an san dutsen uhud ga wanda ya shiga madina zai kusan shi ya zagaye madina to mafi kankantar yankin ladan kenan to ibnu umar ya kasance a farkon lamari da an yi sallah zai tafi to da wannan hadisin ya je masa sai yake cewa zayyana qarari ta kasira mun yi asarar yankunan lada ba su yawa wanda ya halarci sama da jana'iza daya aka dauki kowace jana'iza daga inda aka yi mata sallah har aka kai to kowace yana da nashi yankin lada wato ba dunkule za a bashi daga ba wato ya halarci sallar jana'iza aka kai ya kuma dawo ya halitta to kowace yana da ladansa yana da likulli bayyit kowane mabace misali mutum hudu biyar a yi musu jana'iza lokaci ɗaya duk ya raka su to ya ce anan a dunkule masa ladan ɗaya ba tun da a yi tafiya ɗaya ya yi kowane mabace a cikinsu zai samu ladansa a dunkule akan biyu ne to wannan yankunan ladan haka zai same su guda hudu kowane biyu in shida ne in uku ne zai samu guda shida idan mutum ya yi wa mamaci sallah baya dacewa ya kuma dawowa ya sake sallah don akan samu wani lokaci mamaci ya masa sama da sallah daya tunda ya halatta a yi afradan ya halatta a yi jama'at sallar gawa ya halatta waɗannan su zo su yi wasu ma sun zo su ma samu wasu yi ya halatta to kada ka ce kai kana son in ta kama an batta ba ɗauka ba misali wasu suka zo ana iya kaucewa su yi masa sallah ba abin nan ba ne to idan mutun ya samu sallar jami'in farko to kuma baya cewa ah to ga nabi ma bari shi ga falala ce eh wannan baya halatta ya sake maimaitawa ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa yana cewa i'adatu salatin jama'ati liman sulli abin i'adatu salatil janazati liman salla 'alayha awwalan fa inna hadha la yushra'u bighairi sababin bi ittifaqil ulama ba tare da wani sababi ba haka kawai ba daidai bane kuma ya mustahabbi ne yara su ma wanda suke mumayyizin wanda sun suna da wayo su ma akan halarci sallar jana'iza da su dan su ma su samu ladan yaro ana rubuta mishi lada abinda ba a rubuta wa yaro shine zunubi shine alhaki sannan kuma kamar farillar da take wajibi akan mukallafi ba ta faduwa daga kansa kamar haji in yayi ta yana yarintarsa sai ya girma ya abin amma kamar misali zakka ko sadaka rukun dukiyarsa ana iya fitar masa da dukiya ko da yaro karami ne ko akai sadaka da dukiya zai samu lada Imam al-Bukhari a cikin Jami'u Sahih ya kawo babin salati sibyani ma'an nasi alal janayis yayi wannan babin sallar yara tare da mutane ga jana'iza ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas yana yaro karami kuma ya halarci sallar jana'iza tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ana so a yi mata sallah a gurin da aka kebance domin yi wa gawa sallah a wajen masallaci domin wannan shine al-ghalib shi yafi yawa a aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai gurin da aka kebance inda ake yi wa gawa sallah kusa da makabartar Baqi inda yanzu ake ce masa babun nisa to daidai wannan gurin musalla ne na gawawaki an kawo nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zuwa aiwa gawa sallah anan ne yayi wa Najashi yayi masa yace summa kharaja ila musalla kamar yadda yake cikin riwayar Bukhari da Muslim kamar yadda yazo haka nan a cikin hadisin Jabir a wajen At-Tayalisi da kuma Imam Ahmad da hadisin Abdullahi dan Umar ya halatta aiwa mamaci sallah a cikin masallaci wannan shine kaulin jumhur har ma wasu daga cikin malamai suka hikaito ijma'in sahabbai akan halaccin yin sallah ga mamaci a cikin masallaci kamar yadda yazo a cikin hadisin Aisha da Imam Muslim ya rawaito lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka aika cewa a biyo musu da gawar ta masallaci saboda su yi masa sallah sai suka aika suka aka biyo da gawar ta cikin masallaci su kuma suka yi masa sallah to shine sai wasu suka rika gunaguni cewa yaya za a ce a shiga da gawa masallaci saboda mata su yi sallah to shine sai labarin ya kai ga Aisha radiyallahu ta'ala anha sai take cewa ma asra an-nas an ya'ibu ma la ilma lahum bi ce kai mutane sun fiye gaggawar sukan abinda ba su da ilimi a kansa ce nan da nan sai su soki abu dan ba su san shi ba illam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim take cewa sun soki cewa an shigo mana da gawa masallaci suna sukan wannan yake ce to Annabi lokacinsa sallallahu alaihi wasallam bai yi wa Suhail ibn Baita sallah ba sai a tsakiyar masallaci saboda ta gani sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mamaci sallah cikin masallaci akwai hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin Salih maula Tawama an Abi Huraira man salla ala aljanazati fa fil masjid fala shay'a lah wanda yayi wa janaiza sallah a masallaci ba shi da komai to wannan hadisin an yi sabani wajen tabbatar sa kuma ya tabbata sun ce ma'anar fala shay'a lahu ay fala shay'a alai wato ba shi da laifi shine ma'anar sa ba shi da lada ba ya halatta a samu wani daki a gaban liman inda za a rika ajigawa kamar yadda yake a cikin haram musamman haramin Madina akwai daki a gaban inda liman yake saboda za a iya ajigawa a ciki liman kuma yana cikin masallaci ba mu suna bayan sa sai yi mata sallah sai a zanto akwai kofa da za a bude wacce za a iya hango gawar daga masallacin ko musamman shi liman zai iya gani ko sahun gaba za su iya hango gawar wannan duk babu komai a yi wannan cikin malamai waɗanda suka yi fatawa da haka akwai Sheikh Saleh bin Isaimin rahimahullahu ta'ala to za mu tsaya a nan insha Allah sai sati na gaba za mu ƙara bayani akan abin da ya shafi sallar kafin mu shiga maganar addu'a abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.